نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي بتارن البركة مسلاتي نقول لغا لكينا تكينغ رمبوشي أجار بوشي وانا يمشي للانا التلاتة يومنا شاتكوس قوة رمضان هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير الريهدو دا أربعين دا شدا وانا كميزو ديري دا شاتكوس قوة أكو شكرا ميلادية تدبو بيدا شرد دبير أولا مجلسي دمكي تفسير القرآن ميقرما ودمنا تكين تفسير سورة المؤمنون وانا ايو كراتم مذيف هالا لكان آية تدريد الشابي كافم مشيقة كراتو منا ايو جونا متأزية نارشن babban malami na hadisi na duniya baki daya da aka yi al-Sheikh Abu Ishaq Hijazi Sharif Al-Huwaini rahimahullahu ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi wa rasuwa ajiya aka yi jana'izar sa yau wannan bawan Allah yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta duniyar musulmi da su bayan Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ba samu wani wanda ya yi fice kuma ya yi ƙarfi ya yi zurfi a cikin harkar ilimin hadisi kuma ya yi rubuce-rubuce da talifi masu yawa a cikin wannan fanni kamar الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه الله تنتاسو وسا يكي هدمتا وسنر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي بات كاريا يكي دعوا يكي كرا زوا غسكيا يكي تربية الأمة يكي تربية متاسا تاسو وسا كراتن دي كلية الألسن يي فرقون كراتن سا digirinsa na farko akan boko ne ya karanci yaren Spanish kuma ya kware akan yaren amma lokaci ɗaya tarkata ya watsar da wannan ya mai da hankali akan neman ilimin hadisi kuma Allah subhanahu wataala ya masa baiwa akan wannan din ya zama yana ɗaya daga cikin zakakurai waɗanda suka hidimta wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama suka bata kariya suka yi kira zuwa gare ta a wannan karni ya yi rubuce-rubuce masu yawa wasu daga ciki an buga amma da dama daga cikinsu ma ba a buga ba wataƙila sai yanzu ne wataƙila ‘ya’yansa magadansa za su fito da su a buga babu shakka duniyar ilimin hadisi ga duk wani ɗalibin ilimin hadisi in aka ce Abu Ishaq Al-Huwaini zai sara masa zai ɗaga masa tuta ina tunawa wata shekara muna karatu a Madina a jami'ar Islamiyya ya kawo ziyara ya je gidan babban malaminmu malamin hadisin nan mashhuri Sheikh Hamad Al-Ansari bayan ya tafi akwai malaminmu cikin manyan malamanmu da suka karantar da mu ilimin hadisi musamman ilimin mustalah al-hadith Sheikh Anis Mansur afwan Sheikh Anis Mansur wani mutumin wani mutumin Masar ne malamin adabi ne ko hanya basu hada ba da wanda zan fada Sheikh Anis Tahir Al-Andalusi ɗaya daga cikin manyan malaman mu da suka karantar da mu a Kulliyatul Hadith yana nan da ransa Allah ya kara masa lafiya muke tambayar sa game da Sheikh Abu Ishaq yake cewa ra'aituhu ka anna sunnata baina aynai ya'khudhu minha ma sha'a wa yad'u ma sha'a haduwar da suka yi da shi a gidan Sheikh Hammad al-Ansari yake cewa na gan shi kamar an baje masa kolin sunna a gaban sa ya sa hannu ya dau wannan ya bar wanda zai bari babu shakka wannan shaida ce ta malami da shi ma malamin hadisi ne saboda haka shi ya san malamin hadisi irin sa kuma ya masa wannan shaida Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini aya ina jin a shekarar 1984 in ba na manta ba ya samu zuwa ya hadu da Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala a kasar Jordan inda ya bi shi ya yi ta masa tambayoyi akan masaloli daban-daban wasu da suka shafi hadisi wasu suka shafi fiqh wasu suka shafi aqida gaba ɗaya duk majalis ɗin da suka yi tare da Sheikh ya sajjala su ya yi recording ɗin su a cassette suna kasar 25 wanda a lokacin kowane ɗalibi ƙoƙari yake ya samu waɗannan kasussukan yanzu haka ina da su kasar 25 duka tambayoyin Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini ne da yawa Sheikh Nasiruddin al-Albani tun daga rayuwarsa tasowarsa tarihinsa da kuma masail na ilimi da dama yana alfahari da malaminsa Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani kwarai da gaske yana jinjina masa yana kuma fadar irin amfanuwa da yayi da shi domin shi ya bude masa ido saboda sifatu salatin nabi ita ya fara saya yazo kuma ya ga ya samu lokacin ana buga silsilatul ahadith adh-dha'ifa wal mawdu'a ana buga su guda 100 duk yayi 100 sai a buga to ya samu guda 100 to tanan ne idan sai fara budewa da ilimin hadisi shi yasa yana jinjinawa Sheikh Nasiruddin al-Albani kwarai da gaske yana kiran shi Nasirus Sunna wanda ya taimaka wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ira masa al-kunya da Abul Hasanat to wanda yake da ayyukan alkhairi masu yawa shi yasa lokacin da Al-Ghazali ya yi rubutunsa a sunan nabawiyya bainal muhaddithina wal fuqaha a ciki ya yi wasu rababiya da yawa Al-Muhammad Al-Ghazali Allah ya ji kansa na Masar ya rubuta Sabtul La'ali fi Radd 'ala Al-Ghazali sannan yana da littafi As-Samarud Dani fi Az-Zabb 'an Al-Albani wanda shi ba bai buga shi ba yana daga cikin littattafan da ba a buga ba banda shi yana da wani littafi har ila akan tarjamar Albani wanda shi ba a buga ba shahid dai wannan malami ne wanda dukkan duniyar ilimin hadisi da ma duniyar ilimin fatawa sun san shi ya ba da gudunmawa kwarai da gaske a duniya muna fatan Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukansa na alkhairi ya kafarta masa kurakuransa ubangiji subhanahu wataala ya tashe shi ta cikin annabawa da siddiqai da shahidai da salihai Allah subhanahu wataala ya hada shi da wanda ya rayu wajen nuna masa kauna da kaunar sunnarsa shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na ji clip dinsa na karshen kwanakin rayuwarsa yana kwance ba shi da lafiya an yi masa wani dan clip haka yana ana magana da shi yana cewa yanzu yana jin gaba ɗaya duniya ta fita daga zuciyarsa gaba ɗaya ka anna dunya kharajat min qalbi cewa baya tunanin ɗa baya tunanin matarsa ya ce shi yanzu babu abin da yake fata ya gani irin ya ga fuskar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace da za a ce ya bada duk abin da ya mallaka saboda ya ga fuskar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace da gudu zai saki zai bayar to muna masa addu'ar Allah subhanahu wataala ya tashe shi a cikin tawagar manzo sallallahu alaihi wasallama tare da manyan annabawa da manyan sahabbai Allah subhanahu wataala ya karbi kyawawan ayyukansa ubangiji subhanahu wataala ya yafe masa kurakuransa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين
bayan Allah subhanahu wataala a baya ya sanar da mu yadda kafirai suka riga inkarin aukuwar ranar gobe kiyama suna ganin cewa rayuwar ita ce wannan rayuwar ta duniya kadai babu wata rayuwa kuma bayan ta sannan idan an mutu babu maganar a sake tashin mutum bayan mutuwarsa ballantana a yi masa hisabi saboda haka sai ubangiji subhanahu wataala ya kawo musu wannan tambayar tambaya ce wacce take kwankwasar zukatansu kuma a ciki a nuna musu cewa wannan rayuwar da suke tutiya da ita suke ganin kamar ita ce kawai rayuwa ba wani abu bace idan aka kwatanta ta da rayuwar lahira dan wani lokaci ne dan kankani da a ce sun san abin da suke ciki to da ba za su yi irin wannan tsammanin da suke yi ba na cewa rayuwar duniya ita ce karshe Allah yace qala kam labistum Allah yace ko mala'iku suka ce kam labistum fil ardi adad as-sinin adadin shekaru nawa ne kuka zauna a bayan kasa qalu suka ce labisna yawman aw ba'd yawm mun zauna ne yini daya ko rabin yini wani sashi na yini fas'alil 'addina ka tabbayi masu lissafi qala yace illa bistum illa qalila wa ku zauna ba a duniya sai dan lokaci kankani law annakum kuntum ta'lamun da a ce ku kuna sani Allah yace qala wana a bisa qira'ar jumhur qala bi fi'li madi bil alif qala kam labistum ay qala Allah ta'ala aw qalat al mala'ika kam labistum Allah ya gaya musu ko mala'iku su tambaye su kam labistum a qira'ar hamza da kisa'i da lafazin umarni ya zo qul kam labistum wato qul ka gaya musu wato Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mala'ika da ya gaya musu ya tambaye su cewa kwana nawa suka yi ko shekaru nawa suka yi a duniya ko kuma a cikin kaburburansu قال كم لبثتم في الارض عدد السنين الله سبحانه وتعالى على هيره yace ba wadannan matsiyata da suka yi asarar rayuwarsu ta duniya da ta lahira cewa zaman ku a bayan kasa ko zaman ku a cikin kaburburan ku shekara nawa kuka yi malamai sun yi sabani akan tambayar da ake musu ana tambayar su ne zaman su a nan duniya ko zaman su a cikin kabari da yawa daga cikin malamai na tafsiri sun tafi akan cewa ana nufin zaman su a kabari wanda wannan shine abin da Ibn Athiyya a cikin tafsirin sa al-Muharrar al-Wajiz ya danganta shi zuwa ga mafi yawan malaman tafsiri kuma shine wanda shi ma ya rinjayar hakanan shine zabin Ibn Ashur a cikin littafin sa at-Tahrir wa at-Tanwir saboda haka anan Allah subhanahu wataala yake tambayar kafirai a ranar gobe kiyama bayan sun ga mummunan hisabi mummunan sakamako sai ya tambaye su kam labistum fil ardi adad as-sinin adadin shekaru nawa kuka zauna a bayan kasa ko kuka zauna a cikin kaburburanku inda za su gane cewa sun bata lokacinsu a banza kuma sun yi asarar rayuwa ta har abada maimakon su hakura da rayuwa yar kankanuwa su tsaya su bautawa Allah a cikin ta dan su samu rayuwa ta har abada sai suka tozarta rayuwar su ta har abada dan kawai su more rayuwar su yar kankanuwa to babu shakka akwai rashin hankali akwai rashin basira akwai rashin azanci a nan ka saki abin da yake tabbas ka rike abin da yake gaibu ko kuma abin da yake ba mai tabbata ba ba mai dawwama ba da aka tambaye su kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm suka ce ai mun zauna ne yini daya ko ma rabin yini ko ma bamu cika yini ba mun zauna ne yini daya wato awa 44 ko ma takila a rabin yini muka zauna to su da kansu kuma sun fahimci cewa wannan ansar ta su dai shaci fadi ce ba su da tabbas akan ta sai suka ce fas'alil adida amma ka tambayi masu lissafi Imam al-Tabari ya ce masu lissafi wasu daga cikin malamai sun ce ana nufin mala'iku waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa kowane ɗan adam suna lissafin komai nashi suna lissafin kwanakinsa suna lissafin awoyinsa suna lissafin ayyukansa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin waɗanda suke rubuta dukkan wani abin da yake fitowa daga ɗan adam saboda haka su ne suke cewa a tambaye su amma su suna cikin ɗibuwa ba za su iya ba da wato takamaimai kwana nawa suka yi a cikin kaburburansu ba wannan ita ce maganar Mujahid ibn Jabr ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi ɗan Abbas tabi'i masanin alƙur'ani ya ce suna nufin a tambaye mala'iku Qatada ibn Da'ama wanda shi ma ɗaya daga cikin malaman tabi'ai ne yake cewa a nan suna cewa a tambaye masu lissafi ne wato wanda suke lissafi suka iya lissafi a nan duniya suke kula da buɗewar rana da faɗuwarta kamawar wata da ainihin ɓacewarsa a tambaye su za su iya bada lissafi to duka kowace daga cikin waɗannan ma'anoni guda biyu ayar za ta ɗauka za ta ɗau ma'anar a tambayi mala'iku waɗanda suke tare da mutane waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora musu alhakin su riƙa bibiyar kowane abu da mutum yake yi ko kuma ana nufin waɗanda suke masu lissafi don haka shi ibnu jarir al-tabari yana gama za a iya rinjaye ma'ana ɗaya daga cikin biyun nan ba kowace ja'iz tana yiwuwa fas'alil adina su dai a tambayi masu lissafi sawa'un mala'iku ko waɗanda suke ba mala'iku ba akwai waɗanda suke inkarin azabar kabari daga cikin waɗanda ba su yarda da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ko kuma suke kasa hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama gida biyu su karɓi wani ɓangare su ce sun yarda da shi wani ɓangare ba su yarda da shi ba sun yarda da ɓangaren da ya zo ta hanyar tawaturi ɓangaren kuma da ya zo ta hanyar ahad ba zai tabbatar da wani abu na aƙida ba su ne ahlul kalam almutakallimun daga cikin mu'tazila da sha'ira maturidiyya da sauran ƙungiyoyin firqatul kalam to daga cikinsu akwai waɗanda kamar mu'tazila su ba su yarda da akwai azabul qabr ba al-mu'tazila ba su yarda da akwai azabul qabr ba cewa babu azabul qabari babu na'imar qabari suna ganin cewa idan mutum yayi abin da yayi to sai an je lahira ne zai fara ganin sakamakonsa amma ba a nan duniya ba ba a kuma a kabari ba duk da cewa akwai ayoyi da yawa waɗanda suke tabbatar da wato abinda suke faɗa ɗin ba haka ba ne Allah ya nuna gaya mana cewa tun a wajen mutuwa mutumin kirki zai fara samun sakamako mai kyau mutumin banza zai fara sakamako mai kyau a cikin karatun da muka yi a baya mun karanta wannan cewa mutum tun kafin ya mutu zai gane shi yana daga cikin waliyan Allah ko baya daga ciki lokacin da zai ce qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adhab alhariq wannan lokacin mutuwa ne lokacin mutuwa ne mala'iku za su ga dukan su ta fuskar ta bayan su to kaga ai ba a je kiyama ba amma kuma an fara musu azaba tun daga nan to ayoyi da dama da wannan ba masalar da za mu shige ta yanzu bane amma dai su waɗanda suke ƙaryata azabar kabari wato mu'tazila sun yi hujja da wannan ayar cewa wannan ayar tana nuna cewa babu azaba a cikin kabari saboda me saboda waɗannan mutane an tambaye su kamla bisto fil ardi adada sinin suka ce to fil ardi din nan idan ka ce ana nufin dan duniya kuma da zaman su a cikin kabari duka ya shiga karkashin fil ardi zaman su na duniya da zaman su kabari aka tambaye su dadewar da suka yi a ciki sai suka ce labisna yawman aw ba'da yawm ai mun zauna ne yini dai ko rabin gini suka ce to kaga wannan yana nuna cewa zaman su a cikin kabari ba azaba ake musu ba ce wanda ake masa azaba ba zai ga dadewar zaman wato mutumin da za a yi masa azaba ta awa ɗaya zai ji kamar sati guda akai ana yi masa wanda za a yi masa ta yini ɗaya zai kamar wata guda ko ma shekara guda ake masa azaba zai ga dadewar lokaci to amma anan suna cewa fil ardi adada sinin an tambaye su hadith qalu labisna yawman aw ba'da yawm suka ce ai zaman mu bai wuce yini ɗaya ba ko kamar kenan ba a cikin azaba suke ba to wannan ita ce hujjarsu to wasu daga cikin malamai sun musu raddi kamar yadda Abu Mansur al-Maturidi ya hikaito a cikin littafinsa Ta'wilat Ahlus Sunnah ya kawo raddi saboda Maturidiyya da Mu'tazila da Al-Asha'ira suna tabbatar da azabul qabr sun yadda da akwai azabul qabr saboda sun yadda cewa akwai ayoyi al-Qur'ani da suke tabbatar da wannan kamar fadar Allah subhanahu wata'ala game da Fir'auna annaru yu'raduna 'alayha wuduwan wa 'ashiyya ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب شهر وتاتي زارك جتا سو أكنتا وتاتي زارك جتا سو واتو فرعون دا متا نسا أكو متر ودوا وعشيا سافد يبا كاقا الله سبحانه وتعالى يا نسأد سو أشكي الله سنكم يتي زارك جتا سو أكو متا سافد يبا كاقا الكيامة بتاشبا سنكم يوم تقوم الساعة ranar da alkiyama kuma za ta tashi za a ce ku shigar da fir'auna da mutanensa cikin azaba mafi tsanani shi kaga akwai wata azaba kafin tashi alkiyama alqur'ani ya tabbatar da ita don haka wasu daga cikin ahlul kalam kamar ainihin al-asha'ira da al-maturidiyya suna tabbatar da azabul qabr da na'imul qabr cewa akwai azabul qabr akwai na'imul qabr al-bayhaqi yana littafi isbatu azabul qabr tabbatar da azabar kabari inda yake kawo ayoyin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da maganganun magabata waɗanda suke tabbatar da cewa akwai azabar kabari kamar yadda kuma akwai ni'imar kabari to saboda haka shi Abu Mansur al-Maturidi a cikin littafinsa Ta'wilat Ahlus Sunnah ya tabbatar da wannan kuma yayi raddi ga wannan abin da suke faɗa yake cewa wato idan muka duba za mu ga ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala yake yi wa waɗannan mutane tambaya bayan Allah subhanahu wataala ya gitta musu ko ya sa su a cikin azaba mai tsanani ta lahira saboda ka azabar lahira in ka kwatanta ta da azabar kabari ko azabar duniya ba komai bace azabar lahira din ita ce azaba tsananin azaba shi yasa cewa yawmal taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab saboda ka wannan da suke ciki yanzu mai tsanani sai ta mantar da su ta baya suke ganin ma kamar ba su dade ana yi musu ita ba sai saboda haka kada a lura da cewa kamar wato ba azaba suke ba shi yasa suka ce yini ɗaya ko rabin gini a'a azabar da yanzu a lahira ake musu ce ta sa suka ɗauki wancan azabar ma ba komai ba ce don haka suke ganin ba su dade ma ana yi musu ita ba abin nan wasu daga cikin malamai suka ce watakila ana nufin bainan dafkhataini wato suna cikin azabar kabari aka yi Musa duk wani abu ya mutu sannan aka sake Musa kuma aka tashi to tsakanin Musa ta ɗaya da ta biyu wannan dan tazarar ne suke cewa labisna yawman aw ba'da yawm a ra'ayi halin wannan kadai bata isa ta zama hujja ba da za ta nuna cewa babu azabar kabari saboda ayoyi da dama da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun tabbatar da wannan. Wasu daga cikin malamai suka ce, waɗanda suka ce kuma duniya ake nufi a nan, kaga maganar su a zahiri take ce rayuwarku da kuka yi a duniya ya kuke ganin ta, sai ai ɗan shekaru ne kaɗan. Saboda me? Saboda an aka kwatanta ta da rayuwar lahira, ai ba komai bace. Amma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, lati jin daɗin duniya in aka kwatanta shi da na lahira, ai ɗan kaɗan ne. Saboda haka ko ma shekara nawa za su yi a nan duniya, idan aka je lahira za su ga cewa ɗan abin da suka yi, zaman da suka yi a duniya ba wani abin a zo a gani ba ne. To har ila yau akwai wata tambaya ita ma da ake bijiro da ita a nan game da wannan ayar. A nan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana ansar da suka bayar yayin da aka tambaye su shekara nawa suka zauna a bayan ƙasa ko suka zauna a duniya ko a cikin kabarinsu. Ansar da suka bayar cewa qalu labisna yawman aw ba'da yawm, mun zauna yini ɗaya ko wani sashi na yini, wato ko rabin yini. To akwai kuma wasu ayoyi a Alƙur'ani waɗanda suke nuna mana cewa ansar da suka bayar ba irin wannan ba ce. Akwai yatakhafatuna bainahum in labithtum illa ashra, suna raɗa a tsakaninsu cewa ba ku zauna ba sai kwanaki goma. Kaga a can Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa abinda suke faɗa a raɗa cewa kwanaki goma suke faɗa. Haka nan a wani guri Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana yawma taqumu as-sa'a yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a, ranar da alkiyama za su tsaya. Yuqsimu al-mujrimuna, masu laifi za su riƙa rantsuwa da Allah cewa ba su zauna a duniya ba in ba sa'a ɗaya ba, zaman da suke a duniya bai wuce na awa ɗaya ba. Kaga a wani guri Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yawman aw ba'da yawm, a wani guri ya ce asharan illa bistum illa asharan, a wani guri kuma an ce sa'a. To irin waɗannan bambance-bambancen da ake samu a Alƙur'ani shi ne maƙiya Allah, maƙiya Alƙur'ani suke amfani da shi wajen sukan Alƙur'ani cewa ba maganar Allah ba ce, saboda tana cike da tufka da warwara. An faɗi wata magana a nan, an faɗi akasinta, an faɗi saɓaninta a wani wuri daban. Kamar dai yadda masu sukan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suke ɗaukan hadisan Annabi suna gwara su, sai ai nan gashi an ce hadisi ya ce kaza, ga wani can ma ai wannan ya warware wannan. To yadda dai suke wa hadisan nan, haka nan maƙiya Alƙur'ani ma suke wa Alƙur'ani. Tashabahat qulubuhum, duk zukatan iri ɗaya ne, duk hanya ɗaya ce ta abin da jirgi ɗaya ne kwasonsu. Saboda haka maƙiya Alƙur'ani su ma abin da suke faɗa kenan. Suka ce to gashi a wani gurin an ce kafirai a ranar gobe ƙiyaman, an tambaye su kwanaki nawa suka yi ko shekaru nawa suka yi a duniya ko a cikin kaburburansu, za su ce yini ɗaya aw ba'da yawm. A wani gurin kuma an ce za su ce illa bistum illa ashra, a wani gurin kuma za su ce ma labithu ghayra sa'a. Suka ce to wannan yana nuna tufka da warwara. Amma ansa a nan shi ne lahira wuri ne da zai kunshi mutane daban-daban, kowa da irin ɗimuwar da zai zo da ita, kowa da irin rikicewar da zai tashi da ita. Wani zai fi wani rikicewa, kuma rikicewar ce za ta sa kowa ya riƙa faɗar abin da ya ga shi ne a tunaninsa, alama cewa ta cewa a cikin ruɗani ake, a cikin rikicewa ake. Saboda haka yayin da za a yi musu irin wannan tambaya, wasu za su faɗi wannan maganar, wasu su ce labisna yawman aw ba'da yawm, wasu su ce in labistum illa ashra, wasu su ce ma labisu ghayra sa'a. Kowa zai faɗi abinda shi a tunaninsa shi ne ita ce ansa, amma ba wanda yake da tabbas, domin cikin ɗimuwa suke da firgici da tsoro. Saboda haka ba ta yadda za a yi su iya ba da amsa iri ɗaya. In ka ga an ba da amsa iri ɗaya a yayin da kuma wani abu mai ban tsoro yake, to waɗanda suke cikin wannan yanayi a nitsa suke, sannan kuma sun san maganar da za su yi, sun san gaskiyar guda ɗaya za su faɗe ta. Amma in aka ce ga rashin gaskiya, kuma ga firgici da tsoro, ga azaba ɓaro-ɓaro suna gani, to babu shakka za a rikici. Kowa zai riƙa faɗar ansarsa daban, tunda ba wanda ya san abin da ɗan uwansa zai faɗa, kuma ba maganar haɗin baki a wannan guri. Ga masu laifi in aka kama su, in ana musu bincike, kowa aka kirawo shi za ka ci statement ɗinsa daban da ɗan uwansa. Za ka yi ƙarya ce za a yi ta faɗa, ba da tabbas abinda za a faɗa ba gaskiya ba ne. saboda haka wasu za su faɗi wannan wasu za su faɗi wannan abinda zai nuna maka cewa kowa yana faɗar irin ansarsa ne don haka alqur'ani wani lokaci ya hikaito mana ansar waɗannan wani lokaci ya hikaito mana ta waɗancan wani lokaci ya kawo mana ta waɗancan a ciki zaka ji inda Allah yake cewa iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma inda Allah ya bamu labarin wanda yafi dan hankali daga cikin su Allah ce sai kai wanda yafi dan hankali daga cikin su zai ce kai yini ɗaya muka yi ashe kaga kowa cikin rashin nutsuwa yake da rashin hankali da ɗibuwa wanda ya ce goma wanda ya ce to wanda yafi su dan hankali inji Allah zai yaqulu amsaluhum tariqatan illa bisum illa yawma to wannan sai yake nuna cewa sabanin fadar muddar da aka zauna a duniya wannan daga su masu ba da ansar ne ba wai alqur'ani ne yake tafka da walwala ba amma su mu'minai su ansar su guda ɗaya ce kuma ansar ce ta gaskiya wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'th wa hadha yawmul ba'th walakinnakum kuntum la ta'lamu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala alladhina utul ilma wal iman masu waɗanda aka ba su ilimi aka ba su imani Allah ya ba su ilimi na sanin Allah ya kuma albarkace su da imani yayin da aka irin wannan tabbayar za su ce laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'thi kun zauna kamar yadda yake rubuce a cikin littafin Allah kun zauna ila yawmil ba'thi har zuwa lokacin da aka yi tashi alkiyama zaman da kuka yi tun daga lokacin da aka binne ku har zuwa lokacin tashi alkiyama fa hada yawmul ba'th to wannan ita shine ranar tashin sai dai kuma wato walakinnakum kuntum la ta'lamun sai dai ku ba ku san da haka ba Allah ya ce za su ba da ansa qala illa bistum illa qalilan Allah qala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun ba ku zauna ba a cikin kaburburan ku sai dan lokaci kankani law annakum kuntum ta'lamuna da a ce ku din nan kun san da haka wato ubangiji subhanahu wata'ala zai bayar da ansa gare su bayan sun nuna ɗibo su da rashin sanin ansa da guda ɗaya da za su bayar sun ce a tambaye masu lissafi to shine Allah subhanahu wata'ala zai ce ai dan lokaci kankani kuka zauna kun san da haka ko ba ku sani ba kun san lissafin ko ba ku sani ba amma wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun yini daya a wajen ubangijinka kamar shekara dubu ne da kun yi hakuri kun bauta wa Allah a duniya da kun ribaci wannan lokaci mai tsawo wanda babu ranar ƙarshensa shine ranar gobe kiyama to amma kun kasa yin hakuri Allah ce law annakum kuntum ta'lamun da a ce ku kun san da haka wato da kun san da cewa duniya ba wurin zama ba ce kuma 'yan kwanakin duniya 'yan kaɗan ne da kun san da wannan da ba za ku fifita rayuwar duniya mai ƙarewa ba a kan rayuwar lahira mai wanzuwa da a ce kun san da wannan da ba za ku bar yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗa'a a cikin wannan ɗan ƙanƙanin lokaci ba har ku je ku jawo wa kanku fushin Allah subhanahu wata'ala ku yi asarar ni'ima ta har abada da a ce kun sani duk ba za ku yi wannan ba saboda haka rashin ilimi na gaskiya na sanin Allah na sanin girman Allah ne ya jawo muku wannan da a ce kuna da ilimi shedan bai rufe muku ido ba duniya ba ta rufe muku ido ba da kyalkyalinta to da kun fahimci cewa duniya ba komai ba ce kamar kawayi gari ne kafin a ce me za ka ga rana ta faɗi kuma shi kenan yinin ya tafi ya tafi innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nasu wal an'am hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi kadhalika nufassilu al ayati liqaumin yatafakkarun Allah subhanahu wata'ala ya ce misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama fakhtalata bihi nabatul ard tsirran kasa suka cakudu suka gauraye da shi ma ya'kulun nas daga abinda mutane suke ci wal an'am da dabbobi ta idza akhazat al ardh zukhrufaha sai da kasa ta fara ta dau kulliyarta wazanna yadda tayi ado wazanna ahluha annahum qadiruna 'alayha mutane suka yi tsammanin za su amfane ta sun samu abinda za su yi tabora ata amruna laylan aw naharan sai al'amarin ya zo ba wannan gonar tasu ko wannan kasar da ta bake bada sha'awa sai al'amarin Allah ya zo faja Allah hasidan muka baida ta ta zama girbabbiya ka allam tagna bil abs kamar da dai ba ta bayinta ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya sifanta duniya wani dan kelekele ne da wannan lokaci yayin da karshen sa ya zo sai ka kamar ba a yi shi ba to da a ce kun san wannan ba za ku tsaya ku yi wasa da rayuwarku ta duniya ba da rayuwarku ta lahira kusare yadda ita saboda rayuwar duniya anan Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu da ansar da suka faɗa amma da bambanci tsakanin ansar su da ansar ubangiji subhanahu wataala ci kamla bistum fil ardi adada sirri قالوا لبثنا يوما او بعض يوم يوما او بعض يوم abinda suka bada ansa kenan yene ko wani sashi da yene Allah subhanahu wataala ya bada ansa qala illa bistum illa qalilan to ansa su da banda ansar ubangiji subhanahu wataala su ansa su ta giro akan aqidar su da suka taso akan ta suka mutu akan ta da cewa babu tashin alkiyama saboda mai sirra ganin cewa idan jikinsu ya zagwage suka zama kasusuwa suka zama kasusuwa ratattaku ta yaya kuma za a sake tayar da su a mai da su sai dai in ba su dade da mutuwa ba dama saboda haka suna tsammanin cewa su dinan da aka tayar an tashe su ne bayan dan kwana ɗaya ko rabin da mutuwa saboda haka jikinsu bai zagwage ba sai labisna yawman aw ba'da yawm saboda haka ba a dade da kai mu kabari ba aka tashe mu sabanin abinda kuma shine ya faru an tashe su ne bayan shekaru daruruwa ko dubin dai ma da mutuwarsu to ba a tunanin su har yanzu wannan aqida tana nan saboda haka sai suka ƙara aukawa cikin kuskuren da suka taso akai cewa an tashe su ne bayan ɗan kwanaki kadan da mutuwarsu kuma suna tsammanin watakila har yanzu ma a duniyar ake shi yasa ma suke cewa wasu fasalil addina ku je ku tambaye masu lissafi sun ta har yanzu duniya ba bata tashi ba har yanzu akwai mutanen da suke zaune ana tambaye su suna buga lissafi to shi ne Allah subhanahu wataala ya ba su ansa wasu suna cewa akwai dilalatul iqtida a cikin ansar da aka ba su wato kamar Allah subhanahu wataala ya share ansar yace ballabistu qurunan yace kun zauna shekaru daruruwa sannan ubangiji yace wa ballabistu illa qalilan sannan yan zaman da kuka yi kuma wadannan shekaru daruruwa kadan ne in aka kwatanta shi da zaman da za ku yi a lahira saboda haka akwai dalalatul iqtida dalalatul iqtida shine a cikin magana a shafe wata ibara wanda sai da ita ne magana za ta miƙe amma kuma daga karanta siyakin zancen zaka fahimci cewa akwai abin da aka shafe wanda yatarattabu alaihi sihhatul kalam aw sidqul ibara kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra ce azimi man kana minkum maridan wanda yake rashin lafiya aw ala safarin ko yake halin tafiya sai aka ce ya rama to shi kira dan ba ka da lafiya ko kana halin tafiya sai ka rama azumi ai sai ka sha azumi wanda zakila yana halin tafiya amma bai sha ba saboda haka anan an shafe wani abu wanda siyakin dole sai ka kawo shi koda ba a rubuta shi ba shine man kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara fa iddatu min ayyamin ukhra wanda yake mara lafiya daga cikin ku ko matafi sannan ya aje azumi to ya biya to amma sai aka shafe fa aftara din saboda kai da kanka mai tunani mai karatu ka san cewa dole wannan ibarar tana nan to anan ma suke cewa irin abinda ya faru kenan akwai ansar da aka shafe ita ce ansar da aka ba su bal labistum qurunan misali kun zauna shekaru aru aru kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin alladhi marra ala qarya eh da Allah subhanahu wataala ce alladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 aamin thumma ba'atha qala kam labist qala labist yawman aw ba'da yawm qala bal labista 100 aam kaga ubangiji ya gaya masa shekaru 100 yayi ba yini dai ko rabin yini da yake fada ba a'a ya shekara 100 ne a wannan gurin to su ma haka sun yi wadannan shekaru masu yawa Allah subhanahu wataala yace law annakum kuntum ta'lamun da a ce kun san haka ba za ku yi wasa da ainihin ranar gobe kiyama ba sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un afa hasibtum shin yanzu kuna tsammani annama khalaqnakum abathan cewa mun halicce ku ne ba da manufa ba mun halicce ku ba da manufa ba wa annakum ilayna la turja'un ko ba za ku dawo ba za a bayar da ku zuwa gare mu ba fa ta'ala Allahu al-malikul haqq Allah sarki na gaskiya ya daukaka la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi rabbul arshil karim ubangijin al-arshi mai girma bayan Allah subhanahu wataala ya bayyana musu sifar al-kiyama sai ubangiji subhanahu wataala kuma anan yake kafa musu hujja akan samuwar al-kiyama wanda tanan ne za a gane mutumin kwarai da mutumin banza tanan ne kowa zai girbi sakamakon abin da ya shuka idan ya shuka alheri ya girbi alheri in ya shuka tsiya kuma ya girbi tsiya anan ne za a gane wane ne siddiqi wane ne ziddiqi za a gane mai gaskiya za a gane kuma makaryaci kuma anan ne hikimar ubangiji subhanahu wataala ta halitta sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su da abin da yake cikin su anan ne hikimar za ta ƙara bayyana sarari kowa da kowa ya ga hikimar ubangiji subhanahu wataala Allah ce afa hasibtum shin kuna tsammani mun halicce ku ne ba wata manufa ba da wata manufa ba anan wasu daga cikin malamai sun ce Allah subhanahu wataala yana fuskantar da wannan magana ne zuwa ga kafirai wadanda suke ƙaryata wato ranar alkiyama wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a anan ana fuskantar da maganar ne zuwa ga duk kowa da kowa ma kowa da kowa ma ya ji da kyau shin an halicce shi ne haka kawai a yahsabul insan an yutraka suda haka kawai ubangiji subhanahu wataala ya yi halitta ba tare da wata manufa ba ba tare da hikima ba babu shakka ubangiji subhanahu wataala bai yi duniya da lahira da irin wannan ba ubangiji subhanahu wataala ya halicci sama da ƙasa da abin da yake cikin su ya halicci dan adam shine mafi darajar abin da Allah subhanahu wataala ya halitta a bayan ƙasa walaqad karramna bani adam wa hamalnahu fil barri wal bahr wa razaqnahu min at-tayyibat wa faddalnahu ala kathirin mimman khalaqna tafdila saboda Allah ya karrama dan adam karramawa da bai mawuci daga cikin halittarsa ba shi yasa ya zabi manzanni annabawa daga cikin mutane Allah ya safi min almalaikatu rusulan wa min annas to ubangiji subhanahu wataala da ya kawo dan adam bayan ƙasa ya zaunar da shi babu shakka babu abin da dan adam zai iya wato ansar da dan adam zai bawa kansa wanda kuma dole ne ya ansa ta shine daga ina yake kuma ina zai ne kuma me yasa aka yi shi kuma ina zaya daga ina yake me yasa aka yi shi sannan ina zai ina ya nufa daga nan daga ina yake shine tabbatar da samuwar Allah subhanahu wataala am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun kaga kenan akwai wani wanda yayi shi domin al-qanunus sababiyya wanda duk dan adam ya yarda da shi duk wani mai hankali ya yarda da qanunus sababiyya duk wani abu da ka gani akwai wani abu da ya haifar da shi duk wani abu da ka gani akwai wanda yayi shi wannan kafir din da kuke zaune akwai wanda suka saka shi a wannan rigar da kake sanye da ita akwai wanda ya dinka ta yadin akwai wanda yayi shi kamar akwai wanda ya kira ta kowane abu da ka gani to akwai wani abu da shine sababin samuwar abu to dole ne in har haka ne shi ma dan adam akwai wanda yayi shi ba zai kawo kansa duniya shi kadai ba to ansa wannan tambayar shine yarda da samuwar Allah subhanahu wataala in ba haka ba to dan adam zai yi tafa gabniya ne duk wani abin da zai ce shine sababin samuwarsa zai ga cewa wannan abin shi ma yana da sababi sana da sababiyarsa to kaga babu abin da zai iya zai tabbatar face ya tabbatar da cewa akwai al-illa al-ga'iyya ko al-illa al-fa'ila wanda Allah subhanahu wataala shine wanda yake mahalicci shi ya halicci kowa da kowa shi ya halicci komai da komai wannan shine ansa tambayar daga ina yake to zai fahimci cewa shi halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wataala sannan kuma me yasa aka yi shi me yasa aka yi shi tace tambayar bautar Allah subhanahu wataala amma gaba kafin ya ansa tambayar bautar Allah zai tambayi cewa ina ya nufa daga nan ina zaya babu shakka Allah subhanahu wataala ya halitta sama da ƙasa da abin da yake cikin sama da ƙasa da irin wannan tsari da muke ganin ubangiji yana tafiyar da duniya a kansa ubangiji subhanahu wataala ya tsara rayuwa tana tafiya kuma kan wani tsari guda a cikin rayuwar da abubuwa da yawa suna faruwa ana samun mutanen kirki ana samun na banza ana samun wanda gaba ɗaya rayuwarsu za su gudanar da ita cikin taimako da taimakawa mutane da tausayawa mutane da agaza musu wasu kuma za su ƙare rayuwarsu cikin zalunci da cuta da cin haƙoƙin mutane saboda haka akwai abubuwa mabambanta masu karo da juna da suke ta faruwa a cikin rayuwar da muke ciki to dole tunani dole ya zo wa ɗan adam cewa to duka waɗannan abubuwan a gurin mahaliccinmu abu ɗaya ne babu bambanci tsakanin wanda ya gama rayuwarsa wajen kashe mutane da sace musu dukiya da ƙona musu dukiya da tsorata su da wanda ya gama rayuwarsa wajen ilmantar da mutane da tarbiyyantar da su da taimaka musu za su zama ɗaya gurin mahaliccinsu ba su zama ɗaya ba in kuma ya faɗi haka to ya ce kenan halittar sama da ƙasa da abin da yake ciki da ba manufa ta zama ba manufa a ce ubangiji subhanahu wataala yayi abin da yake cikin ƙasa da sama da ƙasa yayi ka kai ɗan adam ya baka dukkan wata tsaka wasu damammaki da zaka fifici dukkan sauran halittu wasu halittu duka da Allah ya za su zama masu yi maka hidima wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an min duka abin da yake sama da ƙasa ubangiji ya hore maka dan su hidimta maka kuma a ƙarshe rayuwarka ta kayi ta ka gama a banza idan kirki kai ba a ga abin da kai na kirkin ba a nan duniya shikenan kuma abin da kai ya tafi kenan ko kuma idan mutum rashin mutunci yayi rashin tausayi ya cutar da jama'a shikenan shi ba in yayi ya mutu shikenan magana ta kare kissar ta an zo karshen babi in aka faɗi haka to ana cewa wanda yayi sama da ƙasa yayi su ba hikima ba manufa wanda mun san cewa mu a iya matsayinmu na mutane masu hankali duk wani mutum mai hankali a ganshi yana ta yin abubuwa yana ta tsara su amma ba manufa ba za a ce wannan ba ya da hankali duk wanda ya yi wannan kyamarar ya yi ta ne don ta ɗauki hoton abin da ake yi wanda ya fitila ne ya yi ta don ta ba da haske wanda ya yi kafin ɗin ya yi shi don a zauna to amma a ce wanda ya yi ɗan adam ya yi shi a banza ba don ya yi wani abu da zai amfanar kuma ya samu sakamakon amfanin ba kaga anan an jingina wa ubangiji subhanahu wataala rashin hikima a cikin abin da ya yi to kuma babu abin da zai tabbatar da wannan shine rayuwa ta gaba a nan mutum zai iya tabka tsiyarsa ya yi ya gama har mutuwarsa ta zo ba wanda zai taɓa shi ba wanda zai masa hukunci to shi kenan ya ci banza ya kashe banza ya taka banza ya cuci banza kaga ba zai yi ba a mai hankali ya ce wanda ya yi sama da ƙasa da abin da yake cikinsu da dukkan abin in kai wannan kuma ka tafi kenan ko mutumin da ya yi kirki ya zama na duk ɗaya ne shine Allah subhanahu wataala ne yake cewa fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un, tsammaninku mun halicce ku haka babu manufa, ko ba za a dawo da ku wajen mu ba, ku yi muku hisabi akan abin da kuka aikata mai kyau ko mara kyau. Kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa am hasibal ladina ishtarahu sayiat an naj'alahum kal ladina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Allah yake cewa shin waɗanda suka yi tabka munanan ayyuka a nan duniya suna tsammanin za mu sanya su kal ladina amanu wa 'amilus salihati, su zama daidai da waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai, sawa'an, su zama daidai wa daida da wanda yayi aiki mai kyau da wanda yayi mummunan aiki, duk su zama ɗaya a gurin Allah. Mahyahum, a rayuwarsu ta duniya wa matuhum, da bayan mutuwarsu. Allah ce sa'a ma yahkumun, abinda kuke hukuntawa yayi muni. Allah ce wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq litujza wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Allah ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya, kuma dan a saka ma kowanne rai da abinda ya aikata ba tare da an zalunce shi ba. Saboda haka Allah ya yi halittar nan domin sakamako ya biyo baya. Ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatila dhalika dhannu alladhina kafaru fa wailul lil ladhina kafaru minan nar am naj'alul ladhina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Ubangiji subhanahu wata'ala yace ba mu halicci sama da ƙasa ba baatilan abanza, ba mu halicci sama da ƙasa baatilan abanza ba. Allah ya ce zalika dhannu alladhina kafaru, wannan zato ne na waɗanda suka kafirta, zaton kafirai ne. Ce fawailul lil ladina kafaru minan nar, tsananin azaba ta tabbata ga kafirai ta wutar jahannama. Sai Allah ya ce am naj'alul ladina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard, yanzu ma mayar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai kamar mabarrata a bayan ƙasa. Am naj'alul muttaqina kal fujjar, za mu daidaita masu taqwa da fajirai su zama duk abu ɗaya. Allah ba zai yi wannan ba. Shi ma khalaqna as-samaa'a wal ard wa ma khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Allah ce ba mu halicci sammai da ƙasa dan wasa ba. Ma khalaqnahuma illa bil haqq, mun halicce su ne da gaskiya. Walakinna aktharahum la ya'lamun inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Ce mutane da yawa ba su sani ba, amma ranar da za a haɗu, ranar rabewa, ranar hukunci, shi ne matattararsu gaba ɗaya. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya gaya wa ɗan adam cewa akwai ƙarshe. Me yasa Allah ya halicce shi? Ita ce ibada, ita ce bautar Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Wanda ibada ita ce abinda Ubangiji subhanahu wataala ya halicci ɗan adam da ita, ya aiko da annabawa duka su zo su fasala su yi mutum bayanin yadda zai bauta wa Allah subhanahu wataala saboda ƙarshensa ya yi kyau. Wannan shi ne abinda Ubangiji subhanahu wataala yake nuna wa ɗan adam na manufar halitta. Manufar halitta shi ne ka kyautata alaƙarka da Ubangiji da kyakkyawar zamantakewarka a nan duniya, saboda ka girbi sakamakon tun daga duniya har zuwa lahira insha Allah. Lokaci ya yi za mu tsaya a nan. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi na kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.